بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka, rana ta 23 ga watan 4 shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga garin Makka al Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya. Domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, littafin Bulughul Maram من أدلة الأحكام نبب مالني الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمة الله تعالى عليه. إذا بأمن شيبا ساتن بيوتي من فار بياني أكان المواقيت واتو لوكوتا صلى عند مكيتك كم بياني أكان حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص مكتشي أيو إن شاء الله تعالى أعظام تاشي حديث أبو بردة الأسقلاني a wannan satin idan ba amince bayan mun yi bayanin hadisin Abdullah ibn Amr mun hada bayani tare da hadisin Buraida da hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yau za mu tashi insha Allah ta'ala hadisin Abu Barza. Al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa an Abi Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu qala, an karbo daga Abu Barza al-Aslami Allah kara masa yadda, ya ce wannan Abu Barzata al-Aslami yana ɗaya daga cikin manya kuma jigajigan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda cikakken sunansa shine Nadlatu ibn Abid al-Aslami. Wasu malamai suka ce cikakken sunansa shine Nadlatu bin Abdullah, ba bin Abid ba. Wasu suka ce bin Abdullah Aslami, wanda ya yi rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan ya halarci wato fathu Makka da aka yi, sannan ya rawaito hadisai daga Annabi ɗaya za su kai guda 46, wato wanda ya karɓo su daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin waɗanda suka rawaito karatu daga gare shi akwai su Abu Uthman An-Nahdi da su Abu Aliya, wanda ya rasu ne malamai suka ce a muru an yi saɓani a ina ne ya rasu, saboda ya yi yawo da dama musamman bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya shiga su Khurasan da su garin Basra da su garin Muru. Al-Muru gari ne wanda take wato ta fidda jigajigan malamai na addini. Wasu suka ce ya rasu a wannan garin Muru, wasu suka ce a Khurasan, wasu suka ce a Basra, amma dai wasu malamai ma'abuta ilimi sun rinjayar da cewa ya rasu ne a garin Basra. Basra kuma mun yi bayanin Basra cewa ita tana ɗaya daga cikin manyan garuruwan ƙasar al-Iraqi ne. Ba idan aka ce ƙasar Iraqi tana da manyan ƙasashe guda biyu ko garuruwa guda biyu wanda suka fi shahara. Na farko Basra, sai gari na biyu shi ne Kufa. Kamar yanzu Najeriya a ce Abuja da Lagos ko wanda yake abin nan, garuruwan nan sun fi shahara a wajen Najeriya. Ta ukun su ita ce Kano, da ita ma ta shahara sosai a wajen Najeriya. To haka garin wato Iraqi, garuruwan da suka shahara sosai su ne wato garin Basra da garin Kufa, kuma da dama daga cikin jigajigan magabata na ilimi tabi'ai da wasu daga cikin sahabbai duka sun yi rayuwa a waɗannan garuruwa ɗin. Ya rasu shekara ta 64, wasu kuma suka ce a shekara ta 60 ya rasu. Wannan saɓani ne na malamai, wasu na ganin ya rasu shekara ta 64, wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wasu suka ce shekara ta 60. Wannan duka an ruwaito daga wato ma'abuta ilimi. Shi wannan sahabin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala, ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kasance yusalli al-asr yana yin sallar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sannan bayan annabi ya gama sallar al-asr sai ɗaya daga cikin mu ya koma zuwa gidansa shine thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sai ya koma zuwa wato gidansa ar-rahl shine gida ake nufi anan fi aqsal madinati a can kasan madina bashamsu hayyatun lokacin rana tana wato ta tacciya tana a raye shine hayyatun wato bata fada ba ko bata fara karkata ga fadawa ba tana da haskenta shine hayya hayyatun wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sunnoni nasa wato cikin dabi'un annabi ya kasance yana son jinkirta sallar isha'i shine wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i ya kasance yana son ya jinkirta ya kasance yana yawaita son ya jinkirta sallar isha'i kuma mun yi bayani satin da ya wuce shine sunna na sallar isha'i jinkirta ta ƴan uwa sai dai idan ya kasance a masallacin da ake jami'i wato akwai dattawa wanda ana tunanin ko waɗanda suke aiki na ƙarfi idan aka ce za a jinkirta ta sai wajen ƙarfe 9 ayi ko ƙarfe 10 ba mamaki kafin wannan lokacin sun yi bacci to idan aka yi wannan tunani to sai a gaggauta da ita din a yi ta a farkon lokacinta amma idan ba haka ba sunna shine jinkirta sallar isha'i har muka yi bayani a satin da ya gabata yanzu idan mutum bai samu jami'i ba na sallar isha'i sai yake da yakinin ba zai yi bacci da wuri ba to abin da fi dacewa shine ya jinkirta yin wannan sallar kada ya yi ta sai a rabin dare ko kwatan dare ɗaya cikin ukun dare da muka auna awanni na dare satin da ya wuce suka ba mu idan za mu abin nan kwatan dare shine awa kamar wajajen ƙarfe 9 da rabi da wani abu wato 10 saura wannan shine kwatan dare idan aka kasa awanni na dare kenan idan rabin dare ne kuma kamar yadda muka yi lissafi da ku satin da ya wuce yana kama wajajen 12 saura ne saboda haka idan mutum ya zo bai samu sallar jam'i ba na isha'i kuma yana da yaƙini zai kai wannan lokacin bai bacci ba to abin da ya fi dacewa shine ya jinkirta wannan sallar ta isha'i sai wajen ƙarfe 9 da wani abu ya yi ta ko kuma a 12 saura ya yi sallar isha'i wannan shi aka fi so kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato wasa yana jinkirta ta kamar yadda za mu ƙara karantawa a yau وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها النبي صلى الله عليه واله وسلم يا كسانشي yana kyaman yin bacci kafin sallar isha'i kamar dai wannan lokaci da muke karatu haka yana kyaman yin fira bayan sallar isha'i in dai firan nan ba wai na ilimi bane ko kuma mutum zai tattauna tsakaninsa da family dinsa wato ɗan gidansa ko iyalansa akan abin da ya shafi tafiyar da gida to wannan babu zai fi a kai amma idan ya kasance fira ne kawai na duniya wannan gaskiya makruhi ne an karhanta yin sa bayan sallar ne bayan sallar isha'i ina fata ana tare da ni kafin sallar isha'i kuma ya ƴan uwa ba a so a yi bacci kaɗan daga cikin hikimomin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana yin bacci bayan sallar magriba shine za ta iya yiwa idan mutum ya kwanta bayan sallar magriba wannan baccin ya masa nauyi kila ba zai tashi ba sai wato dab da sallar asubahi kamar yadda satin da ya wuce wani yayi wannan tambaya to kun ga gudun wannan shi yasa annabi ya hana wato yin bacci bayan magriba kafin sallar isha'i wasu kuma malamai ma likitoci bangaren likita suka ce mafi yawancin yin sallah wani ikon Allah bayan magriba yana sabbaba wasu rashin lafiya yana sabbaba ma wasu wato rashin lafiya kamar irin su mura da sauransu daga yana sanya ma wasu wato irin waɗannan lalurori ɗin wannan maganar likitoci ne ba maganar annabi ba ina fata wa dai to saboda haka ƴaƴan uwa tashin da muke mun tashi ana cewa ba a yin sallah bayan sallar la'asar har suna kokarin cewa wannan kama hadisi ne zance shi inganci babu wani hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya hana yin sallah da ya hana yin bacci bayan sallar asar idan mutum ya dawo aiki ya gaji zai iya huta bayan sallar asar ya huta har duk da magriba sai ya tashi saboda haka babu laifi akan haka lokacin da aka hana yin bacci shine bayan sallar magriba ba wai bayan sallar asar ba bayan sallar asar babu matsala duk mutum yayi bacci ina fata ana tare da ni وكان ينفصل من صلاة الغداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد سيانا صلى ميوى بدأ صلى الصباحي حين صلاة الغداة شيخ الله كتاب إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد سيانا صلى صلى الصباحي حين يعرف الرجل جليسه lokacin da mutum yake iya sanin wane ne yake gefensa misali idan a gefe na Muhammad ne ko Aliyu ne zai iya sanin gefe na Muhammad ne ko Aliyu a gefe na misali Ibrahim ne ko Rufa'i zai iya sanin gefen Haguna Rufa'i ne ko wa ko Ibrahim ina fata wazi to saboda haka a sallar asbahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakasance yana sallami a lokacin da zai sallame yana sanin wanda yake geshensa mun yi bayani akan abin da ya shafi wato sallan asbahi maganganu uku na malamai wanda maganan farko sune na al-a'immatu salasa tun daga al-imamu Malik bin Anas da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad bin Hanbal wanda suna ganin abin da ya fi dacewa shine wato a fara yin sallah na asubahi cikin duhu-duhu wato alfijir yana fitowa sai a fara kabbara sallar asubahi sai amma sai a ja karatu mai tsawo da za a sallame ba har sai lokacin da gari ya fara ne ya fara wayewa lokacin da kowa zai iya sanin wanda yake gefensa Abu Hanifa yana ganin abin da ya fi dacewa shine kada a yi sallan asubahi har sai gari ya fara wayewa yayi riko da hadisin da zamu karanta nan gaba asbihu ko asbiru bil fajr fa innahu a'zamu li ujurikum ina fata wabe wasu malamai suka ce a da dare ake so a fara a gama kuma wato da sauran duhu-duhu wannan su ne maganganu guda uku amma zance yake inganci ya ƴan uwa abinda aka fi so na sallan sallan asubahi shine bayan fitowa alfijiri da minti 5:10 ana so a fara sallar asubahi sai a ja karatu da tsawo a karanta kamar aya 60 ko aya 100 haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yi wa kana yaqra'u bi 60 ila 100 muttafaq alaihi ya kasance yana karanta ayoyi daya har guda nawa har guda 100 60 zuwa 100 a sallar sallar asubahi malamai da suka yi ma wannan hadisi sharhi suka ce idan annabi yana cikin nishadi sai ya karanta aya 100 a wannan rana idan kuma ya so ila ya bai cikin nishadi ko kuma yana so ya gazarta ma mutane sai ya karanta aya nawa aya 60 aya 60 kun ga a takaice ne ya ƴan uwa wato sallar asubahi sunna wajen sallar asubahi kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata shine a yi dogon karatu a sallar asubahi haka sallar azhar wannan haka annabi ya kasance yana yi amma a sallar maghrib da sallar al'asr ana so a tsakai a gajarta karatu kada a ja surori da yawa da aka bibiye aikin annabi da hadisan annabi haka aka samu kamar yadda nake muku bayani sallar isha'i wanda za mu yi ta ita kuma ana so wato a karatun ta ya kasance tsaka-tsaki kada a gazarta karatun kuma kar a ja shi da tsawo to kun ga wannan sunna mafi yawanci yanzu gaskiya mun ne sanci waɗannan sunnoni ka sai raka ya ƴan uwa ya gamata mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙarin wato raya waɗannan sunnoni wato mu dinga yin ibada yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ibada kuma ya yi umarni a yi wannan ibadori ga baki ɗayansu dukkan wanda ya yi ibada bai yi ta ƙarƙashin koyarwa annabi ba da kuma ikhlasi to wannan ibada nasa baya da ibada gara ma a ce kada yashi yafi an tashi alkiyama zai kasance wa cikin wadanda Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah tsare wa indahuma haka dai an samu ingantaccen hadisi daga wa indahuma wannan dumirin yana koma masuwa ne ne hadisin farko muttafaq alaihi eh wato al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi sai Ibn Hajar ya ce wa indahuma dumirin yana koma masuwa na'am al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ahsantum al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim wa indahuma haka an rawaito wannan hadisi daga al-Imam al-Bukhari da Muslim wato al-Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin al-Jami' as-Sahih nasa haka al-Imam Muslim ya fidda shi a cikin al-Jami' as-Sahih nasa kuma ya ɗan uwa kamar yadda kuka sani a addinin musulunci babban abin da muke da shi na dalili wajen kuskawa Allah shine al-Qur'ani bayan al-Qur'ani abu ne wanda yake bi masa wajen ƙarfi shine ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisan annabi wanda suka fi ƙarfi shine wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato suka rawaito mana to shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisan su a wannan mas'ala wato daga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim min hadith Jabir daga hadith Jabir ibn Abdullah wal isha'a idan sallar isha'i احيانا يقدمها وتوسع النبي صلى الله عليه واله وسلم يلا ينتا فرق لوكتينتا ان غاني احيانا وان لوكتي في اخرها سي جينكر تين صلاه العشاء كمر يدا مكي بياني وان لوكتي ne yake gaggauto da sallar isha kuma wani lokaci ne yake jinkirta ta to ga lo ga shiku mar haka idza ra'ahum ijtama'u wa ajjala da annabi صلى الله عليه واله وسلم yaga sahabbai sun taru shine ijtama'u yazo masallaci sai sahabbai sun cika masallaci to duk lokacin da ga haka ajjala sai sallar isha'i a farkon lokacin ta ina fata an gane wa idza ra'ahum idan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaga sahabbai sun dan yi jinkirin zuwa masallaci abta'u idan yaga sun dan yi jinkiri akhara sai yayi ne sai ya jinkirtar da sallar isha'i kun ga annabi mutum ne mai hikima wajen da'awa kuma haka ake son dukkan malami mai da'awa ya kasance yana da hikima ba wai kawai shi ya dinga yin abu baya lura da halayen mutane ba wannan ƴan uwanmu masu da'awa suna fada cikin waɗannan kurakura ina fata wazi saboda haka shi da'ima in za a kira mutane wajen da'awa ana kiran su ne da hikima kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kuduwa fa idan ya ga mutane sun taru sai ya sallar isha'i idan ya ga sun yi rashin zuwa sai ya yi ne sai ya jinkirta har sai sun yi ne sun zo domin kowa ya samu ladan wato jami'in nan to kun ga wannan yake nuna annabi mutum ne mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da mutanensa bai kasance mutum mai tsanani ba kuma bai kasance mutum mai korace ma wato mutanensa ba yana cakuɗanya da su kuma yana da taushin zuciya yasa Allah yake cewa walau kuntum fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlihi yasa hatta kafirai tun kafin a baiwa annabi annabanci yake birge su suke cewa rabbina bil amin wato mun yarda da amintaccen nan wannan mai kikkiawan mu'amala da dabi'u ta sanadiyyar mu'amala ta yi da dabi'u sai ka ga wani ya shiga musulunci ba wai sai ma ka zo ka ce mai qala Allahu qala rasulullah ba ila fata wazi kawai idan ya gama amara ta sanadiyar kyakkyawan mu'amala za ka iya janyo wato zukatan mutane to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance muna roƙon Allah ya mana baiwa irin ta annabi wato da kyakkyawan mu'amala da kuma hikima wajen mu'amala da da'awa ga baki daya as-subhu to ita sallar asubahi fa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin sallar asubahi يصليها بغلس واتو يكسن تينا ينصلى أصباهي دا چكين جهو جهو هنا بغلس واتو چن جهو ارشد بريكينا باين فتوة الفجري تو كما ريدنا مكي بياني لو قتا اوكو دا معلمي سوكي مغنغنو اكن صلى أصباهي bayi abinda suka rinjayar shine maganganu na al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa ana so bayan fitowa al-fajiri kaman da minti 10 haka sai a yi ne a fara sallah as-subhi sai a dan jace da tsawo har lokacin da haske zai dan fara bayyana wato wannan shi da sunna na annabi kuma haka aka fi so kashin inda muka ce wa idza ra'ahum abqa'u akhara idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga sahabbai sun dan yi rashin zuwa sai ya jinkirtar da sallah malamin su istinbati suka cidda wato wata fa'ida karkashin wannan daba cewa shi yasa malamai ba sa son yin jam'i biyu a masallaci kuma annabi ya kasance domin kada ya sallama wasu zo su ƙara yin jam'i sai ya kasance yana hakuri idan ya ga sun yi rashi sai ya jinkirta har sai kowa ya mu ya zo ta yadda za a yi jam'i ɗaya shi yasa za mu ga a littattafan fiqhu da malikiya suna kawo cewa ba a jam'i biyu wato a masallacin da aka san cewa ana yin ne kansu salawat suna nasarta haka duk da dai su suna kawo dalilai daga cikin dalilan kada wannan limamin ya ga kaman za a kwace masa limanci ne ya fatawa da su sai ya kaza ka kawo waɗannan tunda akwai wanda shi baya so ga an kwace masa abin nan an gare ko to shi saboda gurin haka din shi yasa ake hana wale muslimin haka an karbo hadisi daga al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alaihi wannan hadisin ya zo cikin al-Jami' as-Sahih nasa min hadisi Abi Musa al-Ash'ari daga hadisin babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Musa al-Ash'ari rahmatullahi ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu fa qama al-fajr sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai salla al-fajr wato amma yi bayanin da yasa ake ce masalla as-subahi ta al-fajr saboda ba a yi ta sai al-fajr yake to as-subahi kuma saboda ana yi ta lokacin da dare ya tafi wato haske ya fara me ya fara shigowa kenan haina in shaqqa al-fajr yayin da al-fajr ya keto lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya salla as-subahi kun ga wannan yake nuna mana ya ƴan uwa ba a yin sallar as-subahi kafin fitowa al-fajr kenan duk yanda mutum yake gaggawa ko da zai yi tafiya dole zai yi hakuri sai al-fajr ya fito haka kuma sauran salloli gabaki daya ba a so a yi su har sai lokutan su yayi saboda Allah ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban maqusa haka Allah subhanahu wataala ya ce wato ita sallah ta kasance ga mu'minai abu ne wanda aka wajabta musu kuma aka sanya musu lokaci sallolin gabaki daya wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dan a wannan hadisi na Abu Musa wato yana yin sallar asubahi haina in shaqqa al-fajr baya al-fajr ya keto ya fito wan nasu lokacin kuma su mutane la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'da lokacin sashin su baya iya sanin sashi wato misali idan gefe na bine ko rufa'i zan iya sanin gefe na Aliyu ne ko rufa'i a gefe na kila Ibrahim ne ko al-Amin zan iya sanin gefe na wannan Aliyu ne ko al-Amin ina fata ba zan iya sani ba kai an kafuwan an gane ko wato ba zan iya gane gefe na waye yake gefe na dama ba ko waye yake gefe na hagu to ya ƴan uwa ya zamu yi muqaranan wannan hadisin da wanda ya gabace shi wanda muka karanta a yau kana yanfatilu wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu ya kasance yana gama sallah asuhi lokacin da mutum zake sanin waye yake gefen sa ko daman sa a wannan na karshe kuma yana yin sallah asubahi lokacin da mutum baya iya sanin wanda yake gefen sa ko wanda yake daman sa ya zamu hada waɗannan hadisan mu yi aiki da su والجمع اولى من الترجيح الا اذا تعذر الجمع كما ان علماء اصول الفقه suke fada نعم ina so yin jira ga biyu نعم ممتاز اوكي تو يبقى ما ليله تنبين ده ني kai kai kana kokarin yin tarjihi kenan wannan yana cikin hanyoyin yin tarjihi din wanda ya faɗa yace sai a gabatar da hadisin da yake karshi a tsakanin rakanin guda biyu din nan na farko mutafaq alaihi nabi kuma al-Imam Muslim ne kawai fitta amma kuna gaba zai iya yiwa mu hadisan mu aiki da su ba mumtaz na'am tsaya za mu iya hadawa Oke okay. Kai kana ganin cewa lokacin lokaci yana yin ta a duhuwan lokaci yana yin ta bayan lokaci da ya fara haske wannan ne yana daya daga cikin maganganun malamai da suka yi wajen wannan mas'ala din ina fatawa da ku wannan yana cikin maganganun tabbas ka tuna mana da wannan magana yanzu hudu kenan suka yi akan sallar asubahi amma aini na hada muku yau na ba ku ansan wannan tambaya shine akwai wannan hadisan wasu suka ce annabi yana yi lokacin duhu wani lokaci yana tunuwi sai yayi lokacin da haske ya fara bayyana akwai wannan magana sai magana da biyu muka ce magana Abu Hanifa wato ana yin ta ne da bayan haske ya bayyana سجد يكفى يأيكي ده حديث أصبحك وأصبروا بالفضل فإنه أعظم لأجوركم سيما قانا نأكم مكتشي وصنا قانا ده كوي أكي ما قانا نهدو شيني أنا سوء أفارا تتكين جهو أما أذاكرا تومي نطو كدا أسلمي تا سيلوك تندمي يعرف الرجل جليسه كوانا النكر شي شيني ina fata an gar shine an san tambayan da na ba ku da na muku kai ina fatawa da shine a hadisi na karshen nan yana nuna cewa annabi yana fara ta din ne hina kowan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'da wato da duhu kenan lokacin in ka kalli dama ba za ka iya gane waye ke daman ka ba ko idan mutum ya kalli hagu ba zai iya gane waye ke hagunsa ba amma baya gama wannan sallah na isha'in sai hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin ne yake sallamewa to kun ga wannan shine an san tambayan da na ku kun ga mun yi jam'ul adilla kenan kuma ka'ida na malamai aka samu wata mas'ala wanda kamar akwai contradiction a cikin ta kamar akwai ta'aru ko kuma cin karo ko makamancin haka to idan za a iya hada dalilan gabaki ɗaya ai aiki da su a ƙarƙashin wannan masalan to shi yafi dacewa idan ba zai yi mu hada da hadisai dalilan gabaki ɗaya da ayoyin misali mu aiki da su sai mu yi mai sine sai mu shiga nasluk muslakat tarjih ina fata ana tare da ni to saboda haka ya ƴan uwa wannan hadisin yana nuna mana wato sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun sha bambanci da mu su sun kasance suna ba ilimin addini sosai kulawa suna kuma da kwaɗayinsa sosai kamar yadda wato suna kwaɗayinsa kamar yadda idan mutum ya ji yunwa yake kwaɗayin ya ci abinci haka wato sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kasance suna da me wato kwaɗayin hadisan annabi kamar yadda za mu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta kuma suna kiyaye mana ayyukan annabi da wato maganganunsa gabaki daya haka da takdirat nasa kuma suna kokarin me wato koyi da shi sosai da isar da hukunce wato yanda suka cancanta ina fata wabe malamai sun fi da fa'idodi karkashin wannan hadisi da muka karanta kaɗan daga cikin fa'idodi shine ana son daddauta wato yin sallah na la'asar ana so a dinga yin ta a farkon lokacin ta tunda kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin sallar la'asar sai wani ya tashi daga madina fa a wasu hadisai da suka zo hatta a littafin muwatta sai ya tafi garuruwan da suke bayan Madina, can ƙasan Madina, amma a lokacin rana tana ne tana da haskenta. Amma hadisi wanda ya zo cikin Muwatta ma, Aisha take cewa sai ya gaba an gama salar asar, amma ga ne hasken rana wato yana kutsowa a cikin ɗakinta. Shin da lokacin Annabi kun san babu irin kwano da muke da shi ballantana irin su POP ɗin ba da muke da shi yanzu, wanda wani ma in ya shiga ɗakinsa ko gidansa ila har rana ma ta faɗi ba asuban turuwa ba zai san ma dare ya yi ba. Saboda ne ba wuta in ba ta za ta tashi 24 hours kawai wuta ne a gidansa. To lokacin Annabi babu wannan, kuma da haka suka fi mu bautawa Allah subhanahu wataala. To lokacin a ɗakin za ka ga irin su window su menene ba irin nawa ba ne, za ku ga rana in ta fito suna hasken rana da abin nan na kutsawa cikin ɗaki. Kuma fa wannan shi ne khairul bariya, shi ne wanda ya fi dukkan halittu wato falala da me da alkhairai. Annabi Muhammad khatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatamul anbiya wa imamul mursalin. To kun ga wannan yake nuna cewa ‘yan uwa sallar la’asar malamai suka ce ana so a dinga yin ta a farkon lokacinta, kamar yadda Annabi ya kasance yana yi. Fa’ida na biyu shi ne ana son jinkirta sallar isha’i kamar yadda muka yi bayani ɗazun zuwa kwatan dare ko kuma rabin dare, sai dai idan jam’i za a yi kuma a anguwan nan akwai dattawa ko kuma ba karatu ake ba, haka ga cewa in aka ce za a jinkirta wasu dattawa za su yi bacci ko kuma akwai masu aiki na ƙarfi haka sun dawo a gaje ba za su samu jam’i ba, to sai babu laifi sai a yi ta a farkon lokaci. Amma idan mutum misali bai same ta ba, to abin da ya fi dacewa in yana da yaƙini har zai kai rabin dare ko kusan dare sai ya jinkirta ta ɗin. Wannan shi ne sunna. Sai abu na uku shi ne bayanin da ɗazu muka yi, kowane limamin masallaci da ladani da kuma malamai masu da'awa ya kamata su dinga amfani da hikima wajen janyo mutane, saboda yadda za su yi amfani da wannan hikiman da usulubi mai kyau kuma da taushin zuciya, ba tsautsauri ba kullum a samu mutum kamar dutse. Kun ga akwai mushkila wannan, ina fata wazi. To wannan shi zai sa ne ka ga masallaci ana ma cika wajen sallah, ina fata an gane. Amma idan ya kasance malami mai da'awa yana da kaushi sosai ko yana da tsanani ko kuma shi limamin masallaci wato shi in ya tashi kawai abin da ke zuciyarsa yake kallo, zai kallon maslahan mutane ya kalli cewa wannan masallacin nawa da nake jan sallah a ciki akwai dattawa suna zuwa, akwai manoma, akwai masu aikin gwamnati, akwai 'yan kasuwa suna dawowa a gaje, bari in dinga lura da wannan. To idan baya haka to akwai matsala a cikin da'awarsa, haka akwai matsala a ne a cikin shugabancinsa. Dole ne dukkan wani limami ko ladani ko malami mai da'awa za su dinga amfani da waɗannan a usulobin. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kasance yana, ba don haka ba da sahabbai da dama sun yi sun guje masa. Sai fa'ida na gaba da malamai su fita shi ne kar hancin yin bacci bayan magriba, wato ba a son yin bacci kafin sallar isha'i bayan magriba, kamar yadda ba a son yin fira na duniya bayan sallar isha'i. Da hikiman da ya samu faɗi hikiman da ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karhanta yin bacci kafin sallar isha'i shi ne tsoron kada daga yin wannan baccin mutum ya shantaɗe ba zai tashi ba sai ana kiran sallar asuba, kun ga an samu matsala. Fira kuma dalilin da ya sa Annabi ya hana yin firan duniya bayan sallar isha'i, za ta iya yiwa mutum yana kwantawa wannan dare Allah ya karɓi ransa, inda da dama Allah ya karɓi ran mutane suna cikin bacci, tun da bacci a ƙanin menene a bacci ƙanin mutuwa ne ko ba haka ba, kamar yadda Allah ya ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Kun ga idan ya kasance mutum bayan sallar isha'i ya shantake da firar na duniya, ya kasance yana gama firar duniyar nan sai ya je ya kwanta, kun ga ƙarshen abin da ya yi a rayuwarsa shi ne mai gina cin naman mutum ko munafunci, maganganu na munafunci ko na ƙarya ko makamanta, sai ya kasance bai auna kansa ba sai a lahira, sai ya je wajen Allah ƙarshen aikin da ya shi ne mai zunubi. Malamai suka ce wannan hikiman ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bayan sallar isha idan mutum bai da ba wai mudakara fira na ilimi zai yi ba ko kuma firar da iyalansa domin su tattauna matsalolin gida na gidansu to wannan in dai firar duniya ne wannan makruhi ne an karhata ka ba a so ina fata wazi kamar yadda bayan sallar asr muke bayani cewa babu laifi ne babu laifi mutum ya yi sallar yayi bacci bayan sallar asr ina fata ana tare da ni bayan sallar asr mun tashi akan cewa ana ganin wai babu cewa yin bacci bayan sallar asr amma babu wani dalili aljimalin mika'il babu wani dalili akai bayan sallar asr idan mutum ya dawo gaji zai iya kwantawa ya huta wannan babu duk hadisan da suka hana wannan ba su inganta ba na yin bacci bayan sallar asr saboda haka fa'ida na gaba da malamin suka fidda shine kokarin halartar jam'in salloli gabaki ɗaya guda biyar kuma kun ga hadisi sun tabbata wasu salloli wanda hatta mala'iku ma suna saukowa halarci wannan sallar ire-iren su sallar asr an gane ko haka sallar asubahi da sallar asr ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyu gidan lokacin da muke ciki na hunturu na sanyi to an masa alƙawarin gidan me gidan aljanna duk wanda ya kiyaye salloli me na asubahi yana zuwa cikin jama'a da sallar asr lokacin ne lokacin hunturu lokacin sanyi an masa alƙawarin me wato gidan aljanna insha Allah ta'ala to kun ga wannan falala ce wato mai girma ni'ima ne wato wanda take mai girma sosai ina fata ana tare da ni hadisi na gaba shine hadisin Rafi ibn Khadij al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi cewa an Rafi ibn Khadij an taqo daga Rafi dan Khadij radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda قال يا شيخ كنا نصلي المغرب منكسر شيخ منا يسلم مغربا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تارد النبي إرادة أمين الله ثبت أغريشي فينصرف أحدنا في إيدا كتكم يقوم زوى جلنسا وإنه ليبصر مواقع نبله إنه ليبصر مواقع نبله النبل وسمع ما يستنفسر راشد كيبيا wasu ma sun fasara shi da mashi duk da dai da na diddiken kalmar cewa wanda suka fi fasara shi da kibiya ɗin sun fi daidai a wannan fasara an gane ko amma akwai malamai wanda suke fasara shi da mashi to wato kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna yin sallar maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yansarifu ahaduna sai ɗaya daga cikinmu ya koma zuwa gidansa wa innahu lalle shi la yubsiru zai game mawaqi'a wurin nablihi kibiyarsa wato kun san mutanen da ba su da bindigogi irin kibiyar kibiyo suke yaƙi da shi da sauransu inda zai ciro wannan kibiyan sai ya sake ta inda za ta faɗa inda wannan kibiyan za ta faɗa zai gama sallar magriba zai iya ganin inda wannan kibiyar ta yi ne ta faɗa ina fata wazi wannan me yake nuna mana kenan sun kasance wato suna yin sallar magriba a farkon lokacinsa tunda sauran haske kafin duhu ya yi ne ya shiga shi ne abin da hadisin yake karantar da mu kuma sunna ya 'yan uwa na sallar magriba shine yin ta a farkon lokacin ta a gaskiya yin ta ne a farkon lokacin ta to saboda haka malamai suka tafi gida biyu akan abin da ya shafi lokacin sallar magriba a wajen al-Imam Malik bin Anas lokacin sallar magriba guda ɗaya ne muktani shine gwargwadon idan mutum misali lokacin da mutum zai iya shiga ban ɗaki yayi tsarki ya zo ya yi alwala ya zo ya yi tsalla gwargwadon wannan lokacin shine gwargwadon lokacin muhtari na ne na tsallar magriba kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata to minti nawa ne zai isa mutum ya yi tsarki kuma ya yi alwala ya zo ya salla minti na minti 15 satin da wuce na minti 15 bakarin jaya to a wajen malikiya ya ƴan uwa muktari na sallan magriba sune lokacin nan minti 15 minti 15 din nan yana fita mutun ya shiga lokacin lalura nata kuma dangane da zinkirta salla har lokacin laluri nata idan mutum ya jinkirta ba tare da wani dalili ba to yana da zunubi mai girma a wajen Allah subhanahu wataala idan kuma ya jinkirta salla koda ɗaya ne har lokacin ta ya fita na muhtari da na laluri kun ga zai yi mai kenan a karatun da ya gabata zai yi mai kenan zai yi ramuwa muka ce ramuwa mai ake kira shine alqada zai alqada ko ba haka ba to dangane da zikirta sallah har lokacin da yake tana muktari da na daruri muka ce jamhurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ce ko da mutun yayi sallah wannan sallan Allah baya san kuma sai an masa azaba sanadiyan wato barin wannan sallah har lokacin da yake sai ya shiga wutar jahannama ina fata an gane malikiya suka ce zai rama kuma yana da zunubi dole sai yayi wannan shine fatawan manyan sahabbai irinsu Umar bin Khattab da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Mas'ud da Sa'd ibn Abi Talib su Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran malamai ko da sallah ɗaya ne fa misali yanzu asrahi mutum yayi lissin asrahi har rana ta fito ba tare da wani babban uzuri ba a shari'ance to sai ya shiga wutar jahannama sanadiyan wannan sallah ɗaya kawai Ibn Hazm ya kawo wajhi na wannan matsalan wajen fuskoki guda bakwai a cikin littafinsa Al-Muhalla bil Asar dalilai da dama daga ciki yake cewa Allah ya ce fawailul lil musallin banan azaba shine fawailun ya tabbata ga wasu masallata su ne suwa alladhina hum an salatihim sahun su ne wanda suke wargi suke jinkirta yin sallah ba sa yin sallah a lokacin ina fata ana tare da ni to saboda haka ya ƴan uwa wasa da sallah ba karamin abu bane amma yanzu a wannan zamani sai kaga cewa wani saboda kallon cin kawai ya jinkirta sallah ba zai ma yi ta ba sai lokacin da yake so wani kila saboda kallon kwallo ana match shi ba zai iya tashi ya bar match din nan ya je ya sallah wannan bai san da cewa duka yana yi kansu tsanadin azaba ba ne wanda wannan mas ɗin da ake a wannan zamani zan ce shi ne ce haramun ne haramun ne kafa dalilai da dama wannan haramun to saboda haka a wajen al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Abu Hanifa muktarin magriba yana cikewa ne kamar yadda muka yi cikakken bayani sati da ya wuce shine lokacin da wannan jajjajin yake ɓuya idan rana ta faɗa ya ƴan uwa akwai jajjajin da yake bayyana a gabas to lokacin da jajjajin nan zai ɓuya to lokacin ne muktarin magriba yake ƙarewa lokacin ne darurin da yake shiga shi kuma muktarin sallar isha'i yake farawa mu yi cikakken bayanin muktarin salloli biyar ɗin nan da darurin su da qada nasu a darasin da ya gabata haka a darasin da muke a masallatai da dama kamar darasin mu na littafin muwatta a masallacin salama da dainan nurul islam da sauransu ina fata ana tare da ni to saboda haka ya ƴan uwa ya gamata mu ji tsoron Allah a yin sallah a lokaci wannan abu ne wanda yake wajibi ko da mutum tafiya yake idan lokacin sallah ya sai ya tsaya ya sallarsa zai iya yin kasuru idan tafiyan ya kai na kasuru ya haɗa salloli guda biyu wannan abin da aka ya fi dacewa kenan amma a shari'ance mutum ya jinkirta sallah har lokacin da yake ba karamin uzuri yake da shi ba sai irin na rashin lafiya da sauransu wanda rashin lafiya shi ma malamai suka ce wanda ya fita daga hayyacinsa amma in dai bai fita daga hayyacinsa ba ko da yana kan gado to wannan za a zo masa da me da at-turab wato turbaya abin taimama ko ba zai iya taɓa ruwa ba sai ya taimama ya sallar sa yana can gado amma ba zai bar ta lokacin da yake sallah shi yasa kuma duk asibitin da aka samu ci gaba har ma a nan Najeriya za ku ga duka akwai me akwai turbaya lokacin sallah yana yi ana zuwa marasa lafiya da wannan kafa din wanda yake so ya sallah sai ya yi tumama ya sallah to wannan a shine abin da ya dace amma ko mutum yana rashin lafiya ba ba shi uzurin barin sallah har lokacin da yake saba sai dai in me koda ba zai iya taba ruwa ba ya yi tumama sai dai in hankalinsa ya fita daga gare sa shine kai uzurin sa ina fata ana tare da ni to ya ga mata yayan uwa a mu fahimci wannan a sallah ba karamin abu bane inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuma ranar tashi alkiyama awwalu ma yuhasabu al'abdu alayhi yawm alqiyama as-salah abu na farko da za a fara yi mutane hisabi akai shine sallah har zuwa ƙarshen hadisin kamar yadda muka saba muka yi ta yin bayani a can hadisi a malamai sun fidda fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi fa'ida na farko shine gaggauta yin sallar magriba a farkon lokacin sa rana na faduwa sai mutum ya yi mai yi kokari ya yi sallar magriba haka a masallaci ma rana na faduwa sai a yi kokari a tashi a sallaci wato wannan sallar a tunda kun ga annabi ya kasance yana sallar ne sallah wanda inda za ka je ka cibiya ko ma a ce wuka ko wani abu wuri mai nisa za ka iya ganin inda ya zo inda ya fada sai kuma fa'ida na biyu shine adam kutuwi da salatul maghrib shine ba a so a ja karatu mai tsawo a sallar maghrib wannan shine sunna kamar yadda muka yi baya saboda lokacin ta zai da tsawo in aka ce za a ja dogon karatu to daga karshe ma ana cikin sallar lokacin isha'i zai shiga zai yi to shi yasa a sunna shine gadarta yin karatu wajen sallar maghrib da sallar al'asr kamar yadda muka yi bayani kuma shine sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma an samu wani lokaci yana dan tsawaita karatu a cikin su amma dai galibi yana gajarta karatu a waɗannan salloli din wannan wanda ya rawaito mana wannan hadisi shine Rafi ibn Khalid ibn Rafi al-Awsi al-Ansari al-Khazraji ana masa kunya da Abu Abdullah sannan lokacin yakin Badar bai samu halartar yakin Badar ba saboda yana yaro lokacin da aka yi yakin Badar amma ya halarci yakin Uhud sannan da yakukan da aka yi bayan yakin Uhud ya rawaito hadisi ɗaya har wajen 78 daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan babban sahabi lokacin da aka yi yakin Uhud annabi yana ganin sa aka jefo wata kibiya kafirai suka jefo kibiyar nan sai ta same shi a jikinsa tana samun sa sai annabi ya ce ana ashhadu laka yawmal qiyama wannan kibiyar da ta same ka raunin nan da kaji zan maka shaida da shi ranar tashi alkiyama wato in nema ma ceto a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kun ga ya samu falala mai girma sosai ina fata ana tare da ni sannan asha ila zaman Abdul Malik ya yi rayuwa har zuwa lokacin wato khalifa Abdul Malik ibn Marwan wasu kuma suka ce lokacin Yazid ibn Marwan sannan bayan haka ya rasu shekara ta 74 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa garin Madinatul Munawwara wasu suka ce shekara ta 73 wasu suka ce 74 a lokacin yana dan shekara 80 da wani abu kenan azam ya kara hadisi sai ko lokaci yayi a kara dai ko bai da tsawo za mu iya kara shi saboda yanda ma'ana hadisin da muka karanta zai kara bayyana hadisi na gaba shine na Aisha radiyallahu ta'ala anha an karo daga Aisha Allah ya kara mata yadda wato mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi da suka fi wato tarin ilimi yawan tarin ilimi na hadisai na annabi tana cikin mutane goma nan wanda suka fi dukkan sahabbai yawan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ma sahabbai sun kasance wasu mas'aloli da suka shafi gida wato cikin gida suna zuwa su tambayi Aisha tunda ita ta yi rayuwa da annabi tana bacci da shi tana abin nan da shi tana ganin ya yake shiga ban ɗaki ya yake fitowa ya yake bacci ya yake komai saboda haka al-Imam Zahabi yake cewa a matayen duniya gabaki daya an ittifaqi babu wanda ya kai Aisha yawan ilimi madaran ilimi a matayen duniya gabaki daya haka al-Imam Zahabi ya tabbata a littafin sa Nasir A'lamin Nubala babban malamin hadisin nan na tarihi na aqida kuma wato na alqur'ani Allah ya kara mata da qalat ta ce أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة بالعشاء أعتم شيني ذكر تسلر إشائي حر دري الشقاء النبي ذكر تسلر إشائي وترانه حر سيد ده ييسو سيد كبريد نقو بياني واتو السنة أبن داك تسوه ذكر تسلر إشائي حرزوا فتن دري قرب الدري إندي با حالا عند مقي بياني صبا أكراتينيو دا نوان دي قباتا حتى ذهب عامة الليل حروتي يوم شندريتك النبي ذلك سفلل شعبه في توبة يا أيها صحابي صلى أنقانيك شيني حرزوا عامة الليل وكي يوم شندري شيني فتن داري كوربين داري مكا سيو فتن داري شيني كارفي قوم الصوراكينا فوكما ربين داري شعب يصورا وأن اللوقت سوء تفسوء أقباك عند صلى بشعي أشكاء يوم sayde idan kamar yadda muke bayani ya kasance ila masallaci akwai tsofaffi ko wanda ma'aikata ana tsoron in aka jinkirta har wato za su iya yin bacci to sai a yi kafarfan lokaci ina fata ana tare da ni thumma kharaja da ya jinkirta sallar isha'i har zuwa wannan lokacin sai ya fito yana fitowa wajen sahabbai fa salla sai ya masa sallar isha'i bayan ya masa sallar isha'i ne ya faru وقال سيسي إنه لوقتها للي وانا اللوكة شيني لوكة سلر إشائي لولا أن أشق على أمتي بعد صورا كر إنطانا تام الأمة تابة دانا وجب تامس ينسلر إشائي عرب داري قفة داري قم جوانا بك هنا أمونا منني حكما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجن وجن دعواه متنيني حكما وجن دعواه وجن معاملة دمتانيني musim mai siyasa kuma haka aka fi so wato mai da'awa ko malami ko jagora na addini limami ko sarki na wato musulmai na mutane ya kasance wato yana da hikima da siyasa wajen mai tafiyar da al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance in kana da kyakkyawan mu'amala kamar yadda muka sani muka yi bayani kai shine sanadiyar mu'amala kawai zaga mutane suna ta shiga ne suna ta shigowa addini bal ma kafirai ma wallahi sai kaga sun karbi musulunci ta sanadiyar me wato mu'amalar mutum kamar yadda muka yi bayani ba sai ka janyo musu aya ba ko ka janyo musu hadisi ta mu'amala kawai akwai kafiran da suka karbi musulunci wato mu'amalar musulmai tana in suka ga ta burge su sosai kamar yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kafirai wato quraishawa rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisin ya fitar da shi a cikin aljami as-sahih nasa saboda haka kun ga wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilai da muka yi bayani cewa sunna na sallar isha'i shine jinkirta ta idan mutum wato sallar isha'i ta kubuce masa bai same ta ba ya san zai iya kai rabin dare ko kusan dare kamar yadda muka yi bayani to sai ya jinkirta ta kada ya yi ta sai ya jinkirta har zuwa 10 saura ko kuma 12 saura na dare sannan sai ya sallace ta wannan shine annabi yace innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati wannan shine lokacin ta ba dun kada in tsananta ma al'umma na bada na umurce su da yin salla a wannan lokacin saboda haka wannan yake nuna mana lokacin sallar isha'i lokaci ne mai tsawo sosai za mu fahimta wato wannan a karkashin wannan hadisi yana da tsawo sosai kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya tsaya zamana kai gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana sati ne zuwa sai mu tashi hadisin Abu Huraira insha Allah ta'ala bayan kiran sallah masu tambayoyi sai mu afka tambayoyi Thank you.